sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Hadisa Kyari ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 8 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ƴan arewacin Najeriya da rashin aiki yasa suka baro ƙasar zuwa Niger, sun nemi a samar musu aikin yi. Sannan kuma a yayin da ƴan Najeriya ke ci gaba da mayar da martani a game da sabon tsarin cire kuɗi a bankunan ƙasar da aka fitar da sanarwa da maraicin ranar Talata nan, babban bankin CBN ya bayyana cewa ba wai an yi sabon tsarin ne don kuntatawa ƴan ƙasa ba, illa komawa tsarin rage yawan takardun kuɗi. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sule Mummuni Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan kuma za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridu daga ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kwanaki bayan masu zanga-zanga sun bazu kan titunan ƙasar Sin saboda tsauraran manufofin kawar da COVID-19 kwata-kwata na Beijing, masana sun ce nan ba da dadewa ba gwamnati na iya fuskantar manyan kalubalen dakile COVID-19 fiye da waɗanda suka haddasa shekaru uku na kullun biranen. A safiyar yau Alhamis, hukumar lafiya ta ƙasar Sin ta ba da rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar a cikin gida 43,218. Yawan mutanen da aka bayar da rahoto sun zo ne kwana guda bayan da gwamnatin tsakiyar ta fitar da sabbin matakai 10 wanda ke sassauta kusan kowane ikon kawar da cutar COVID. Sabbin matakan na ba mutane da ke da sauki ko kuma ba su da alamun cutar da abokan hulɗarsu damar su ware kansu a gida maimakon a tura su tilas zuwa wuraren keɓewar gwamnati. Ba za a ƙara ƙyale jami'ai su ayyana gaba ɗayan gundumomin zama a matsayin yankuna masu haɗari ba. Lambobin lafiya da gwajin sakamakon na babu COVID ba za su zama tilas ba don shiga wuraren da ke rufe, sai abin da ake kira wuri na musamman, kamar gidajen kulawa da tsafi, asibitoci, makarantar yara da makarantu. Bayan fiye da rabin ƙarni, jirgin sama na Boeing 747 na ƙarshe ya tashi daga masana'antar jihar Washington. An yi amfani da jirgin na Jumbo a matsayin jirgin dakon kaya, jirgin kasuwanci mai iya ɗaukar fasinjoji kusan 500 da kuma matsayin jirgin shugaban ƙasa na Air Force One. Lokacin da aka ƙaddamar da shi a cikin shekara 1960. 1969 shine jirgin sama mafi girma na kasuwanci a duniya, kuma na farko da ke da hanyoyin wucewa biyu a cikin jirgin. Abokin ciniki na ƙarshe shine Atlas Air, wanda ya bada odar jirage samfurin 747-4 a farkon wannan shekara. Na ƙarshe zai yi bar babbar masana'antar Boeing Everett Washington a daren Talata. Sama da ma'aikatan Boeing 50,000 ne suka kwashe kasa da watanni 16 kafin su fitar da 747 na farko. Kamfanin ya kera wasu ƙarin 1,573 tun daga lokacin. Amma a cikin shekaru 15 da suka gabata ko makamancin haka, Boeing da abokin hamayyarsa na Turai Airbus sun fitar da sabbin jiragen sama masu faɗi da injina biyu maimakon na 747-4. Sun fi rashin shan mai da kuma riba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa jiya Laraba cewa yana sa ran za a yi yaƙi mai tsawo a Ukraine, amma bai ga ma'ana ba wajen tattara ƙarin sojoji a wannan lokaci. Putin ya shaida wa wani taro da aka watsa da ta talabijin na Majalisar Kare Haƙƙin Ɗan Adam na Kremlin, da ya kunshi ƙungiyar 'yan jarida masu biyayya da gwamnati, masu fafutuka da kuma jami'an gwamnati, cewa Rasha za mu ci gaba da kare kanmu da dukkan hanyoyin da za mu iya a Ukraine. Ya ƙara da cewa ana kallon Rasha a ƙasashen yammaci a matsayin ƙasa mai daraja ta biyu, wacce ba ta da 'yancin kasancewa ko kaɗan. sai dai Rasha ta ci gaba da samun sabbin asarori a wannan makon, inda aka kai hare-hare kan sansanonin jiragen sama da wasu wurare na tsawon ɗaruruwan kilomita a cikin Rasha da kuma yankunan da ke kusa da kan iyakar Ukraine. Gwamnatin Kyiv bata amince kai tsaye cewa ta kai hare-haren ba, amma ta yi wa Moscow ba'a game da raunin kariyar harin sararin sama da take da shi. Kakakin kwamitin tsaron Amurka John Kirby ya faɗa jiya Laraba cewa Amurka ta bayyana damuwarta ga Ukraine game da duk wani faɗaɗa yakin da za ta yi da Rasha, amma tana mutunta ikonta wajen yanke shawarar yadda za ta yi amfani da makaman da Amurka da ƙawayenta na yamma suka kawo.
Madalla, bayan sanar da batun fara haɗar mai a yankin arewa maso gabashin Najeriya, 'yan Najeriya mazauna Nijar sun yi kira ga hukumomi da su mayar da hankali wajen samar da ayyukan yi musamman ga matasa. Ga Hamid Mahmud ɗauke da ƙarin bayani.
Kwanaki bayan sanar da batun haƙar mai a yankin arewa maso gabashin Najeriya, matasa arewacin Najeriya da ke zaune a Nijar su yi kira ga hukumomi kan su mayar da hankali wajen samar da ayyukan yi ga matasa, wanda rashin aikin yi ya sa alatila suka baro Najeriya zuwa Nijar domin samun abin dogaro da kai. Malam Bala Adamu wani matashi ne da ya baro Najeriya kusan shekaru uku domin samun aiki yi a Nijar.
Samuwar mai a arewacin Najeriya mu wannan babban nasara ce a gare mu, ko mu ce muna farin ciki, domin kusan nahiyar da ta samu mai ko kuma bangarancin da suka samu mai a Najeriya, hakan yakan kawo ayyuka da yawa. Hakan kuma muna jin daɗi domin muna ganin cewar zai maida mu gida, mu koma can mu ci gaba da ayyuka cikin kwanciyar hankali, kuma hankalin mu kwance kusa da yan uwan mu, domin duk garin da ba naka ba ko kasar da ba taka ba, ba za ta yi kamar ya gida ba. Haka muke fata, kuma muke roƙo da gwamnatin Najeriya da ta duba mu, ta sama wa matasa aikin yi, wanda hakan zai sa matasa ba za su fita ba kuma na waje ma sai sun yi sha'awar dawowa gida.
Malam Isyaku Hashim wani ɗan asalin yankin ne da aka samu rijiyoyin man, ya ce dama rashin aikin yi ne ya sanya suka baro kasar su Najeriya, da haka suna son ganin lamura sun daidaita sannan matasa sun samu abin yi.
Dama mu rashin aikin yi ne ya fito da mu, kuma muna kira da hukumomin Najeriya tunda wannan abu ya faru, kuma muna fatan suna da mu insha Allah mu ma mu koma gida, musamman wannan man fetur da ya fito daga cikin arewacin Najeriya. Muna fatan koma mu ma mu ci gaba da al'amuran rayuwar ya ce ya kamata, za mu rashin aikin yi ne ya fito da mu, kuma muna fata insha Allah indai za a ba matasan aiki, kuma insha Allah za mu kokari mu koma mu ci gaba da aikin yi da mu a gida.
Da yawa daga cikin 'yan Najeriya mazauna Nijar sun bayyana jin daɗin su akan samun man fetur a arewacin Najeriya, sai dai su yi fatan inganta rayuwar al'ummar jahohin su, kamar yadda Najib Hassan wani matashi ne a arewacin Najeriya ya ce.
Allah ya kawo ni ne garin Agada Sinema, to yanzu muna farin ciki da samun wannan mai da aka yi a arewacin Najeriya. Muna kira ga gwamnati da ta samu mana aiki domin mu koma gida mu ci gaba da aiki a can, duk kasar da ba ta kaba da aikin da kake ba za ka yi da dan kasa ba, kuma ba za ka zama dan kasa ba. Muna kira ga gwamnati da ta dube mu, mu da muke nan, ta ji kukan mu, ta jibanci lamarin mu, ta samu mana aiki a wannan ma'aikatan man fetur da aka samu domin mu koma gida mu ci gaba da aiki.
Kididdigar bayan nan da kungiyar 'yan Najeriya mazauna Nijar suka fitar ya nuna da cewa yanzu haka akwai 'yan Najeriya fiye da 20,000 da ke zaune a jihar Agadez, wanda mafi yawancin su matasa ne da rashin aiki yi da tashi-tashin hankula ya sanya suka bar kasar su. To sai dai babban fatan da 'yan Najeriya ke yi shine kar samun wannan albarkatun man ya haifar da rashin jituwa tsakanin jihohin, kamar yadda ake gani a wasu jihohin da ke da albarkatun man fetur a Najeriya. Habib Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani rahoto da aka buga ya ce lauyoyin tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gano akalla abubuwa biyu da aka yi wa alamar bayanan sirri a cikin wani bincike na baya-bayanan da aka yi a wani ɗakin ajiyar kaya a gidansa da ke West Palm Beach, Florida, kuma sun ba hukumar FBI. Jaridar Washington Post ta ruwaito wasu majiyoyi da aka sanya saya sunansu cewa wata tawagar waje ta gano waɗannan bayanai da wakilan Trump suka shigo da su domin bincikar sauran kadarorinsa don neman ƙarin wasu bayanan sirri. Ba a fayyace yanayin bayanan sirrin ba, sai dai jaridar ta ce ɗakin ajiyar da aka gano a ciki an yi amfani da shi ne wajen adana kayayyakin ofishi a arewacin Virginia da ma'aikatan Trump ke amfani da su bayan ya bar ofis. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya shaidawa manema labarai jiya Laraba cewa nasarar zaben fidda gwani na Senator Raphael Warnock na Georgia wani muhimmin ci gaba ne ga 'yan Democrat. Tasiri mafi yawan kujeru 51 yana da girma, yana da mahimmanci, za mu iya numfasawa, in ji Schumer. Majalisar Dattijai ta tsaya tsayin daka shekaru biyu da suka gabata a kunnen doki da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris a matsayin ƙuri'ar raba gardama. Amma ganin cewar Warnock ya sake lashe zaɓensa zuwa cikakken wa'adinsa na shekaru 6 na farko a kan karagal mulki, a yanzu 'yan jam'iyyar Democrat sun samu kujeru tare da samun gagarumin rinjaye ga sauran wa'adin farko na shugaba Joe Biden. A zaben watan Nuwamba, Warnock da abokin hamayyarsa na Republican Herschel Walker sun kasa samun kashi 50 na ƙuri'un da ake bukata a Georgia don samun nasara, wanda ya kai ga zagaye na biyu. Ya zuwa tsakar ranar Laraba, Warnock yana kan gaba da Walker da kaɗan ƙasa da kashi 3 cikin 100 tare da kirga kashi 95 na ƙuri'un. Waka ya kasance ɗaya daga cikin 'yan takarar majalisar dattijai masu yawa a faɗin ƙasar, waɗanda tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya amince da su, amma waɗanda suka faɗi zaɓensu. A lokacin yaƙin neman zaɓe, Waka ya fuskanci zarge-zargen cewa ya biya kuɗin zubar da ciki da kuma cin zarafi a cikin gida.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da mayar da martani a game da sabon tsarin cire kuɗi a bankunan ƙasar da aka fitar da sanarwar da maraicen ranar Talatan nan, babban bankin CBN ya bayyana cewa ba wai an yi sabon tsarin ne don kuntatawa 'yan ƙasa ba, illa komawa tsarin rage yawan takardun kuɗi. A cikin hirar shi da wakiliyarmu Halima Abdulra'uf, Ahmed Bello Umar, daraktan haɗa-haɗar kuɗi a Babban Bankin Najeriya, ya bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki da kuma tasirin shi.
Ai, shi mai da ATM ya riƙa biyan 200 ko 100 ba wani aiki ba ne, kawai setting ne za a canza, kamar a waya ne kawai ka canza wasu abubuwa, za so ba wani kuɗi za a kashe ba wani. Dama su ne saboda kawai nasu jin daɗin, suka ce suna son 1,000 ne saboda kai ta ɗiba, kuma yawancinsu suna samun wani abu, in ka ɗiba sau biyu ko sau uku za su caje ka wani abu. Amma in ba haka ba, ai maidawa ba wahala. Yau ɗin nan an ce a maida za a yi, to amma ai ba mu ce ma yau za a fara ba, sai 9 ga watan Janairu na baki, in Allah ya kai mu. Wannan ba zai kawo wa mutane wani wahala ba. Duk abin da kake so ka saya, in baka iya saye da tsaba kuɗi, za ka iya tura shi ta internet ko kai transfer. In ma kana da wani shago da ka saba sayan kaya kamar magunguna, kana iya cewa kowane wata ka san yawan maganin da kake sha, saboda sati-sati ka san yawan cika ce kowane wata a account ɗinka, ka shirya cewa a rika cire wannan kuɗi kamar naira 200,000 ya tafi wannan account ɗin kuɗin maganin da za ka sha na watan. Duk ana iya, ana ce mai standing order. Duk abin da kake so za ka iya, ba wai an hana ka kuɗin ba ne. Amma in kana son kuɗin kuma za ka ɗauka, amma dai za ka biya kashi 5. In ya wuce 100,000 in kai mutum ɗaya ne, ko kuma in kamfani ne ya wuce 500,000 za ka biya kashi 10. To me zai sa ka je kana biyan wani abu wanda wannan kashi 5 ɗin ko 10 zai maka wani amfani?
Kasancewar saura ƙasa da watanni da za a yi watsi da tsofaffin kuɗin da ake amfani da su a Najeriya yanzu, za ka ce ana ganin tasirin mutane na shigowa da kuɗaɗensu da suka ajiye a gida?
Eh, suna ƙoƙarin shigo da shi, suna dawo da shi, kuma muna sa ran ka lokacin muna ganin kaman zuwa bikin da za a yi na Christmas yawanci mutane za su sayayya da yawa kuma daga nan kila sirhe shagunan su canza dan akwai sauraron lokaci shi yasa bai ba kuma da yake ai dama 15 ga wata muka ce za a kaddamar to amma girma shugaban kasa ya kaddamar tun 23 ga watan Nuwamba so yanzu dai ya fara abin amma bankuna daga jiya sun fara zuwa suna karban kudaden a Abuja da Lagos
tsarin asusun inera wani tsari ne da yawanci in ka taba mutane musamman a yankunan karkara ba su ma san menene ba kuma kun ce za a iya amfani da wannan tsari ba tare da kana da internet ba za ka amfani da lambobi da zaka latsa a wayarka ka shiga tsarin to wanne karin aiki kuke yi a game da wayar kan mutane musamman ma na yankunan karkara akan wannan tsarin
eh wato wannan tsarin na inera din wanda a October na bara aka fara shi gaskiya akwai muna bukatun cewa a sami ci gaba fiye da haka abinda muka lura da shi shine akwai bukatun wayar da kai so mun sami kungiyoyi da kaman masu hayar kidnapper da masu shaguna da sauran su har sarakuna ma manyan sarakuna mun sami zuwa wurin su sun tattara mana hakiman su da magaddan su sai musu bayani cewa su zo su karbi wannan tsari din yana da amfani akwai bukatar a ƙara wayar da kan jama'a amma abinda muke bukata yanzu shine mu ƙara samun shaguna da yawa waɗanda za su rika amfani da shi ya zama na kowanne kwana na kowanne titi in ka hito gida zaka sai sabulu ko wani abu ba sai ka je wani babban shago ba zaka iya amfani da shi duk zamu kai wurin a hankali ne inda ai shi wannan nairan kusan tun shekara kusan 60 da aka kaddamar da ita amma yanzu wannan ai shekara 1 ne muna sa ran cewa za a samu dan yanzu hada-hadar da aka yi na inara din ya kai wajen biliyan 8 daga cikin shekara guda da aka yi kuma mutanen da suka yi amfani da shi suna da magana gaskiya ba za mu tsaya mana wani boye-boye ba lokaci yayi da kowa sai ya bude account saboda yanda ake tafiya din bayan da za ka tafi baka da asusu a banki in kana da shi ko taya aka biya ka ko a inara ne zaka iya mai da shi zuwa bankin ka ko kuma zuwa kowane banki da kake so ta wannan NIP instant transfer kamar yanda kake daga account ɗinka ka tura kowane banki shi ma inara kana yi nan biya ka da inaran baka son ka kashe ta sai ka maida ta cikin asusun ka sai ka transfer ta yanda ka saba amma matsalar shine gaskiya mutane su dauka cewa za su rayu yanzu ba asusu gaskiya da wahala
Umar kenan daraktan hada-hadar kuɗi a babban bankin Najeriya a hirar shi da wakiliyar mu Halima Abdurrauf to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar
hada kai
kuma sai shirin mu na gaba
na kasa
ba kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma Yau muke bankwana da Malam Awal Gurgu ko kuma Awal Mai Masara dake Ngaudere a Jamhuriyar Kamaru wanda asalin sa dan Najeriya ne da yawan duniya ya kai shi wannan kasa ta yankin Afirka ta Tsakiya inda da farko ya rungumi bara a matsayin sana'a kafin daga bisani ya koma gona don noman masara inda a ƙarshe ya shiga sana'ar sayar da masara abinda yasa a yau ake kiran sa Malam Awal Mai Masara To a kashi na ƙarshe na tantaunawar su da wakilin sashen Hausa Muhammadu Rabi'u bakon shirin yayi bayani akan yanayin zamantakewa a tsakanin nakasassun Kamaru da al'umar wannan ƙasa sannan ya kuma tabo batun ilimin masu bukata ta musamman
yanzu wani mataki muka dauka ne da zamu yi mu waye mu yi takadda mu yi ilimantar da saura haka zaka ce to yanzu wannan ne muke hada kai yanzu muna ta zama koyaushe da mutane muna ki akwai wanda suke so akwai wanda ba su so akwai wanda ma suka ce su sun dogara da Allah muka ce ko ka dogara da Allah shi ka tashi ka tagaza akwai wanda suka ce su Allah ne komai muka ce ka tagaza dai wannan ne aiki ma tukuru a gaban mu kamun su yadda ma ko ka dogara da Allah shi ka fito ka fafata
tai Allah kiwo ya fice Allah na
yawa shine
a game da iyalai kuma shin akwai irin matsaloli da kuke fiskanta ne in kuka zo kaman alal misali neman kaman aure ko kuma a'a ƴaƴanku suka zo neman aure abin na tafiya wato kai tsaye ba tare da an kalubalanci matsala bane ko kuma a'a akwai waɗansu irin fitinu na musamman da kuke kalubalanta a dalilin hadin da kuke kowa kasance ciki
ai ma Rabiu kowa kaga ya kwana lafiya shi ga dama kuma kai ba musaki bane ka san inda batunka take ba samun kalubale a neman aure shin kai ka nemi ka samu kalubale dan kan ma bije samu kalubale ba neman aure shi in shi ya nemi ya samu kalubale duk dan adam a wannan kan ya san inda matan shi take
muqaddara an samu ilimi game da wato samun alal misali sana'o'i waɗanda dai za su taimaka muku domin kuma ku mallaki abin dogaro da kai ku samu kuma ku more rayuwanku shin in aka zo neman irin wato wannan sana'o'in anan in ma ana samun kalubale ne ko dai kuma a'a babu
amma Rabiu shi ubangiji annabi yace yanayin arzikin duniya kashi 99 a kasuwanci Allah ya saka kashi 1 ne sauran aikin gwamna aikin wa in ka tashi ma ko kai ba musaki bane wannan abin sako nan na so isa gun wa'anda ma ba musakai ba kace ka dogara shi kai aikin gwamna anan zaka samu kalubale saye da sayarwa da kake gani anan ma arzikin yake to mu dama kaman da nace ma a baya mu ɗan saye da sayarwa ne ƴaƴan mu ma ciki suka tashi sun fi mu ma kwazo sun yi nisa ma saye da sayarwa ƴaƴan mu da kake fada ai sun yi nisa su mu ai ba musaki dole shi ya fi musaki ba mu ƴaƴan mu da kake fada sun yi ma nisa a saye da sayarwa sun yi nisa a boko wayan su ma sun yi nisa a boko su da haƙi sun saba da saye da sayarwa sun watsar da boko sun rungul kasuwanci wayan su ma suna boko kan su yi nisa cimma wani matsaya boko ma sun yi kudi
mallam awal wani irin kira za ka yi ma alal misali mutane da suke fama da illa irin wannan domin ganin cewa sun wani kaman hobbasa domin su kyautata rayuwar nasu
ko ba wanda suke fama ma da wannan abin ba to kuma ma da yake akan mu ake magana duk mai fama da rauni a rayuwa yayi kokari ya duba me raunin shi me kuma aiki wani irin aiki zai iya yi don kaman da na gaya ma a baya ba dole bane ni ma an awar gurgu nayi noma shince ma an Kabiru makawo ma yazo yayi noma a'a kowa je duba me zai iya yi ya dogara da shi dogaro da bara ba abu bane mutun ya dogara dai da sana'a annabi ma yace duk mutum mai roko je tashi alaira fiskan shi ba nama mutun ya dogara da sana'a ko a zamanin annabawa an yi musakai an yi makafi akwai wani makawo a zamanin annabi shi yake kiran sallah ibnu maktum ka dogara da wani sana'a yafi maka
to wani irin duba kake ma yara da suke na suke yawo cikin wato birane suna barance da kuma waɗanda suke tashi ma takanas takano su tafiyawa su wurare ko kuma wasu kasashen domin kaddamar da sana'a ta bara wannan
lalaci ne da son zuciya su suka ga dama suke yin barabu a inda kake ma zaka samu aikin da zaka yafi ma bara wa'annan zuciyansu suka kashe da lalaci kuma ma Rabiu ne ina ga baran ma yafi aiki wuya bara da kake kallo shi yafi aiki wuya yayi baran shi yafi aiki wuya ai shi baran sana'a yafi sauki yayi
Allah ya kiyaye mallan awal me masara domin yau ya tashi daga mallan awal me bara ya koma mallan awal me masara to duka dai anan za mu taka birki a cikin wannan shirin da fatan kun ji dadin wannan shirin na kasa
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin wanda zai yi bitar muhimman batutuwan da muka zo da su a tsawon shekarar nan ta 2022 mai shirin karewa yanzu a madadin Malam Awal Gurgu wato Awal mai masara na gaudare da wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabiu ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
Gaida Malam Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas sai kawo na sharhin jaridu daga kasar Ghana.
Idanin manyan makarantar sakandare kyauta na aiki sosai shugaban kasa ne ke bankama nasaran sakamakon jarrabawar wasi na shekarar 2022 jaridar The Statesman ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce shugaba Nana Addankwa Akufo Addo ya sifata sakamakon jarrabawa shekara ta 2022 na West African Senior Secondary Certificate Examination wasi atakaici a matsayin mafi kyau a cikin shekaru 8 da suka wuce. Yace zantar da tsarin a cikin shekaru 6 da sun ka gabata ya tabbatar da samun ilimin makarantar secondary na yara ayan Ghana miliyan 1.7. An samu daukan yara mafi yawa a tarihin kasar nan. A dalilin billo da wannan tsarin zan iya bayyana ba tare da shakka ba cewar na fariya da wannan tsari, kuma sakamakon ya zuwa yanzu kwalli ya ta maida kudin sabuli. Sai kuma jaridar The Insight wacce ta rawaito wannan labarin, ma'aikatar kiwon lafiya sun sha'aradu za su yi fada da gwamnati akan pensionsu, kuma marasa rinjaye sun yi watsi da shirin tsara bashin kasar. Jaridar ta ce kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya sun sha'aradu da su yi watsi da duk wani kokari da gwamnati za ta yi don taba pension mambobinsu, wanda yanzu haka ake cewa ECAT, wato aski kenan, akan zuba jari yanda ya danganci sanarwar da gwamnati ta yi na shirin tsara bashin kasar. Babban magatakardan kungiyar Franklin Usu Ansa a wurin wani taro manema labarai da aka yi ranar Ladi ya faɗa cewar in gwamnati na jin yana da mahimmanci ta yi wa tsarin bashin kasar gyara, su za su taimaka mata kuma su ba su ƙarin gwiwa, amma a kare pension din ma'aikatarsu. Farashin man fetro ya yi ƙasa, amma ƙungiyoyin sufuri sun yi shiru bakinsu kanin ƙafafunsu. Jaridar The Chronicle ce ta ruwaito wannan. Jaridar ta ce a cikin 'yan kwanaki da sun ka gabata ƙasar nan ta fuskanci ragowar kuɗin man fetro da diesel, sai dai ƙungiyoyi kuko dai masu tafiyar da sufurin kasuwanci sun kauda ido dangane da wannan cigaba. Ƙungiyar masu sufuri da koyaushe su ne ke ikirarin ƙara kuɗin mota da zaran an yi ƙarin kuɗin fetro. Har yanzu ba abin da suka ce dangane da wannan ragowar kuɗin man fetro da aka samu. Zan iya dawowa in kama aikin tafiyar da Black Stars. Wato Addo coaching din Black Stars in Ghana ne ya faɗi haka, kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce Otto Addo ya ce har yanzu fa yana da kyakkyawar makoma a Black Stars yayin da kofa ke buɗe, wa yi mata aiki a matsayin babban mai koyarwa bayan kwandon lassa da Black Stars din ya kawo ƙarshe. Yana sa ran zai koma timin ɗinsa Borussia Dortmund da suka bayar da shi aro, kuma da yake wa'adinsa ya kawo ƙarshe Tilis ne ya girmama su ya koma, amma yana sa ran nan gaba zai komo ya kama aikin koyar da Black Stars wasa. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaidar Ridwan Allah, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
To a takaicen, kwanaki bayan masu zanga-zanga sun bazu kan titunan ƙasar Sin saboda tsauraran manufofin kawar da COVID-19 kwata-kwata na Beijing, masana sun ce nan ba da dadewa ba gwamnati na iya fuskantar manyan kalubalen dakile COVID-19 fiye da waɗanda suka haddasa shekaru uku na kullen biranen. Safiyar yau Alhamis, hukumar lafiya ta ƙasar Sin ta ba da rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar a cikin gida 43,218. Yawan mutanen da aka bayar da rahoton sun zo ne kwana guda bayan da gwamnatin tsakiya ta fitar da sabbin matakai 10 wanda ke sassauta kusan kowane ikon kawar da cutar COVID-19. Bayan fiye da rabin ƙarni, jirgin sama na Boeing 747 na ƙarshe ya tashi daga masana'antar jihar Washington. An yi amfani da jirgin na Jumbo a matsayin jirgin dakon kayan jirgin kasuwanci mai iya ɗaukar fasinjoji kusan 500 da kuma matsayin jirgin shugaban ƙasa na Air Force One.
Masu sauraro, na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu ba da dan Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, sai Salama Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari da na hada da kuma gabatar da shirin ke cewa huta lafiya, sai Allah ya kara hada mu. Ma assalamu.